sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za ki kama muka sai a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu raro assalamu alaikum barkin ku da safiyar wato right talata 14 ga watan janairun shekara ta 2020 suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Multrafa Luke Sanyinna da masu ran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai Murtaza ba mu kanin labarai
Ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararren jami'ar kasar Iran ne suka fito fili karara suka yi Allah wadda da shugabannin su a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'adda gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin saman fasinja na Ukraine akan kuskure. Masana na ci gaba da korafi na rashin aiwatar da dokar kare yancin ƙananan yara a Najeriya shekaru 17 bayan rattabawa dokar hannu. Sannan kuma masana suna bayyana gurbatar yanayi da cewa ya fi tsananin kisa sau uku fiye da adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutukan kanjamau tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro baki ɗayansu.
To Allah ya kyauta kan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ƙoƙarin da ake na koyarwa da harshen uwa an samu nasarar fassarar wasu littafan kimiyya daga turanci zuwa Hausa.
Kowane mai karin harshe yana da iko yayi amfani da karin harshen sa. Ba sako ce yana da iko yayi magana da karin harshen sa ba laifi bane. Ba katsani yana da iko yayi magana da karin harshen sa ba laifi bane.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sokoto zai kawo mana amma duk wannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma labaran duniyar. Ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar kasar Iran sun fito fili karara suka yi Allah wadda ya da shugabannin su a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'adda gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin saman fasinja na Ukraine akan kuskure. Wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu ɗaliban na jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran wata babbar jami'ar kere-kere sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar ajiyar Litinin inda suke tare da take tare kuma da sauraren wasu masu jawabai suna sukar lamirin gwamnati. Muryar Amurka ba ta tantance da sahihancin hotunan bidiyon ba. A cikin ɗaya hoton bidiyon ɗaliban na rera taken sun kashe mana masu jini a jika suka musanya da mullahs. Sun yi amfani da kalmar masu jini a jika domin girmamawa ga ɗaliban Iran fiye da dozin ɗaya da ke cikin jirgin saman na Ukraine waɗanda makami ya harbo da tashinsa daga Tehran zuwa Kiev a ranar Laraba da ta gabata. Tsawon kwanaki uku shugabannin Iran sun kafe cewa matsalar inji ce musababin faduwar jirgin da ya kashe dukkan mutane 176 da ke cikinsa har sai ranar Asabar da jami'an sojin Iran suka tabbatar su ne suka harbe jirgin bisa kuskure. A shekara ta 2003 shugaban kasar Najeriya a wancan lokacin Olusegun Obasanjo ya rattaba hannu ga dokar kare yancin ƙananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala. Amma bayan shekaru 17 miliyoyin yara a Najeriya suna aiki mai matuƙar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu. Masani fannin shari'a Ibrahim Kason ya ce abubuwa da dama ne ke hana dokar ta yi aiki.
Unfortunately, in this part of the world, poverty and illiteracy.
Ya ce abin takaici ne a wannan sashe na duniya talauci da jahilci da kuma riko da al'ada da dokokin addini na daga cikin dalilan da suka hana ruwa gudu na aiwatar da dokar kare haƙƙin yara a Najeriya. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa ta ce kashi 43 bisa 100 na yara a Najeriya suna yin nau'o'i da dama na ayyukan wahala duk kuwa da haramcin sa da tarukan ƙasa da ƙasa suka yi. Masana sun ce muddin ba a yi cikakken aiwatar da haramcin ba yaran Najeriya da dama ba za su ji daɗin rayuwa ba. Gurbatar yanayi ya fi tsananin kisa sau uku fiye da adadin waɗanda ke mutuwa da cututtukan kanjamau tarin fuka da zazzabin cizon sauro baki ɗayansu a cewar wata sabuwar ƙididdiga. Gurbatar yanayi na ɗaya daga cikin manyan al'amuran da ke haddasa mutuwa to amma kuma lamari ne da ba a cika baiwa kulawa ba a duniya duk kuwa da tsananin munin da yake haifarwa. lamarin ya zarta shan taba sigari ko kunkwadar barasa ko ma shan miyagun kwayoyi ya mafi karfin duk wani abinci da bai bayar da lafiya ko cututtuka masu yaduwa kai har ma da yaki. Rahoton ya bayyana cewa gurbatar muhalli daga ayyukan yau da kullum kamar amfani da murahu masu hayaki da rashin tsaftar muhalli duk suna raguwa, yayin da gurbatar yanayi na zamani daga kamfanoni da ababen hawa da kuma gurbatar sinadarai suke kara wato da kuma gubar sinadarai suke kara yawaita. Kasashen India da China su ne suka fi yawan mutuwar jama'a da ke da alaka da gurbacewar yanayi, sannan sai Nigeria da Indonesia da Pakistan. Amurka ita ce kasa ta bakwai a jerin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yaro ta kai shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat Elizabeth Warren ta ce Bernie Sanders yayi jayayya da ita kan yiwuwar zaben mace a matsayin shugaban kasa lokacin da suka gana a shekara ta 2018. Warren ta fitar da sanarwa jiya Litinin da yamma bayan da Sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shashi faɗi maras tushe. Gidan talabijin na CNN ya ruwaito a jiya Litinin cewa Sanders ya yi furucin ne a wani taro da Warren a shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan ƙudurinsu na tsayawa takarar shugaban ƙasa. A cewar CNN, Warren ta faɗa wa Sanders cewa za ta yi muhawara mai ƙarfi akan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zaɓe mata. An yi zargin Sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin za a zaɓe mace. Lamarin da ban haushi yadda makonni uku kafin zaɓen fidda gwani a Iowa kuma shekara ɗaya bayan keɓantacciyar tattaunawa, ma'aikatan da ba sa ma cikin ɗakin za su yi ƙarya akan abin da ya faru, a cewar Sanders a wata sanarwa da ya fitar akan CNN. Kasar Rasha ta ce an sami gagarumin ci gaba a Moscow dangane da tattaunawar tsagaita wuta a Libya. To sai dai har yanzu ba a rattaba hannun yarjejeniyar ba tsakanin ɓangarorin biyu masu yaƙi da juna. Rasha, wato da take goyon bayan Khalifa Haftar a gabashin kasar, ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tare da haɗin gwiwar Turkiya da ta yi shirin tura dakaru domin wato mara wa abokan adawar Haftar baya.
Murtala Faruk sanin nake ne kan to labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bayan da yunkurin fassara wasu littafan kimiyya guda uku daga turanci zuwa harshen Hausa ya samu nasara, yanzu haka shehunan malaman da suka gudanar da wannan aiki a jami'ar Bayero ta Kano tare da hukumomin jami'ar na kokarin tunkarin masu ruwa da tsaki domin ganin an shigar da littafan cikin manhajar koyarwa a makarantu. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana kan wannan batu.
Littafan waɗanda suka hada da chemistry, physics da kuma biology, shehunan malamai da masu digirin da girgin da sauran ma'aikata a sashen nazarin kimiyyar harshe da fassara na jami'ar Bayero Kano suka hada karfi da karfe wajen fassara su zuwa harshen Hausa. Hakan dai da daga yunkurin manazarta a bangaren ilimi na Najeriya na kirkiro hanyoyin da za su sauƙaƙa sha'anin koyo da koyarwa musamman ma a fannin ilimin kimiyya, fasaha da kuma kirkire-kirkire a wani mataki na bunƙasa harkokin ilimi a yankin arewacin Najeriya. Farfesa Yakubu Azare da ke cikin ayarin malaman da suka bada gudunmawa wajen wannan aiki ya ce an yi amfani da madaidaiciyar Hausa a yayin fassarar.
Ko a Ingila yanzu idan ka ji Ingilishin da ake a Scotland ya bambanta da Ingilishin da ake yin a cikin ainihin tsakiyar London. Wannan yana da alaka da ainihin irin bambance-bambance na karin harshe. Kowane mai karin harshe yana da iko ya amfani da karin harshensa, ba sakwace yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne, ba katsani yana da iko ya magana da karin harshensa ba laifi ba ne. Amma idan aka zo karkashin abin da ya shafi na hukuma ko na ilimi, du gaba ɗaya za a tattara ne akan wani tsari da masana suka zauna suka yarda da shi cewa wannan shi ne tsarin da za a tafiyar da wannan harshe. To harshen Hausa shekaru da dama akwai tsarin da aka riga aka yarda da shi
wanda ya zamanto kwashe-kwashe ne na daga cikin waɗannan karakaran harsuna wanda a yau ake amfani da shi a matsayin shine daidaitaccen tsari na amfani da harshe su waɗannan littattafai da aka rubuta aka fassara an dora su ne akan wannan daidaitaccen tsari na harshe
yanzu dai abin da ya rage shine samun amincewar hukumomin gwamnati masu kula da lamarin ilimi a Najeriya domin amfani da waɗannan littattafai a makarantun da suka dace akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Farfesa Nina Poblak da ta shafe fiye da shekaru 40 tana koyar da harshen Hausa a Jami'ar Warsaw dake kasar Poland take jaddada aniyarta ta wallafa kamus na Hausa zuwa yaren su na Polish
lokacin da na fara koyon harshen Hausa a lokacin nan akwai dalibai daga Nigeria wadanda suka yi koyon sashi daban ga misali sashin sanin likitoci o sarkin su bayyana mu irin harshen Hausa yadda yake amma wadannan dalibai suka zama malamai namu sun taimake mu wajen irin wannan fiyar
gashi baɗi zaki ritaya menene zaki bayan kin ritaya
akwai rubuwa da yawa da farko ina so in shirya kamus na Poland zuwa Hausa ko Hausa zuwa Poland don wadanda suke fara koyon harshen nan a kasar Poland su sami wannan kamus
a makon jiya ne dai a nan Kano aka yi taron kasa da kasa kan hanyoyin ceto ƙananan yaruka dangin Chadik daga bacewa waɗanda harshen Hausa ya mamaye galibin yarukan dai ana amfani da su ne a yankin arewa ta gabashin Najeriya zuwa kasashe makwabta kamar Chadi da kuma jamhuriyar Kamaru Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwali kafin mu ci gaba ga wannan albishir
Masu saurare, albishirin ku.
Allah yayi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full.
Da ɗan gari.
Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida ko ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun son rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su
baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamuran siyasa ci gaba da barwa da kuma kalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afrika
yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu
matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zama mala kamar anta da jini
kasuwa akai mikilo ne kasuwa
gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki
da nawa kika saya gaskiya
na ce dubu
a ya wuce gaskiya ya wuce ara mun sai da miki gaskiya da 500 muke sai a na sani ai su ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai baki da 400
kasuwa a kasuwa
wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a tafin hannunku
To kuma masu raro za ku iya aika mana sakonninku game da wannan rana ta hanyar email ta addressin mu na hausa.service@voanews.com ko kuma ta wayar ruwa akan lambar mu alamar tarawa 1 202 205 9945 yanzu dai gashin mu na gaba
saka mai wuya To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadoma da kowa wani sabon shiri na saka mai wuya
eh ko sunan shi kuma tunda eco sunan shi kuma ile flexible yana da alaka da wannan kudaden manyan kudade yanzu in ka dauka kamar yanzu mu kasan mu ai mu duka hawan kaho ne a fannin tattalin arziki mai alaka da wasu kasashe inda Nigeria bata ci tunda mahiya tattalin arzikin mu da Nigeria ne inda da gaskiya dan ka jiba haka ga yaudara
ai shugaban Niger ne ya kamata ko shugaban Ghana ya huto yayi zancan ai kudin na kasashen takwas ne yace ko to me ya kai wanga ci makurin dan mi sai da makurin
to jama'a wannan ba shirin yau bane wannan dan dano ne na muhawara da yan Allah da muke so mu fara yan Allah ya kai mu rana wato ranar talata mai zuwa wace za ta tsunduma cikin cece kucin da ya barki ba a jamhuriyar Niger kadai ba har ma a kasashen Afirka ta yamma da dama kan batun sabon takardar kudin nan da ake kira eco wace su kasashen namu na Afirka suke son su fara amfani da ita a madadin kudaden su ne yanzu a kuma wannan muhawara za ta duba yadda wasu suka fara nuna alamar sun kosa da zaman sojojin kasashen ƙetare a kasashen su Niger din to amma yau kam muna so mu kammala muhawarar da muka dan yi kwanaki muna yi ne akan jihar Taraba Nigeria wacce wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana da tsakanin shugaban jami'ar APC ta jihar Taraba din wato barista Ibrahim Yusudi da kuma mashawarcin gwamnatin jihar akan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wasu daga cikin batutuwan da muke son mu karasa muhawara da su a yau sun hada da korafin da wasu suke na cewa wai kwamishinoni ma ba sa iya ganin gwamnatin jihar ballantana kuma talakawa da kuma wani zargin ɗan adawa da ke cewa wai tunda shi gwamnati Dariya sai dare kan karagan mulki bai taba fita yaje kai wata ziyara a wata ma'aikatar gwamnati ko guda ɗaya ba cikin ma har da sakatariyar gwamnatin jihar to amma bari mu fara daga batun haɗin kai a tsakanin jam'iyyun siyasa na wannan jiha din domin amfanin jihar Taraba batun da shi Ibrahim ya fara wa su bakin nasa
wai me zai hana idan an kafa gwamnati tunda jiha ake a zo a tafi tare me yasa ku ɗan adawa ba ku sallamawa
ba ma sallamawa saboda akidojin su ba masu kyau bane suna kawai handame kudaden da ake suke shigo Taraba ba sa wani aiki ina son baka misali yau idan ka je Bali asibitin Bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in banda kadangaru da beraye babu abin da zaka samu
idan sun gayyace ku za ku amsa domin ku
idan suka gayyace mu ba za mu amsa ba saboda me saboda ba su da akidoji masu kyau ba su da kishin Taraba in banda almundahana ba abin da suke mu muna da shi
suna da shi suna da shi dalilin da yasa suna da shi shine dalilin da yasa yan Taraba ba su zabe su ba ka fahimce ni abin da nake nufi ai yan Taraba ne suka zabe wanda suke so ai su yan Taraba ba dabbobi bane yan Taraba mutane ne masu hankali sun duba ga A ga B wanne ne ya kamata su zaba ko wanne ne sun sa manifestos nasu sun san su waye a APC sun san su waye a PDP suka zabi PDP don haka yanzu kaji kaji ai su problem din ba maganan kiran su bane mutumin da yace shi baya so baya so ka shi ba wai maganan zai zo ku hadu ku yi aiki ba shi baya so ka ne kawai
wani kila halin ka da baya so ba kai
to idan ma halin sai ya bada dalili menene kai yanzu yana magana asibitin Bali idan gwamnati tana aiki shi ya dade yana ma'aikacin gwamnati idan gwamnati tana aiki a rana daya gwamnati za ta gama wa mutane duk ayyukansu yanzu a program namu yanzu kaje asibiti Bukari standard kaje asibiti Gembu standard kaje asibiti Bambu standard kaje mana baka sani ba don baka je ba idan ka je baka je ba kudaden da aka sani bane
kudaden da
aka ci ya kaci ka tashi Abuja ka zo Jalingo ka koma Abuja baka san abin da Ukari take ciki ba baka san abin da Bambu take ciki ba baka san abin da Gembu take ciki ba
su yaki ba so ya kamata a ce an kashe
to muna godiya jama'a kun da je da aka fafata wani abun burgiya da yau zan fi sakwai masu sauraro dukkanin su yanki dai ne kuma dai aka ce siyasa ba da gaba ba wato an nuna wa jama'a kan cewa bambancin siyasa bai sa rabu yau LCD ga Abubakar Bawa dukkanin ku ƴan karamar hukumar ta Sardauna ne yau da ba an tambaye ka ne mu tsira da gangan jam'iyya mu dawo ƴan gida ƴan Taraba ya za a ce da jihar Taraba gaba
yadda za a ciyar da Taraba gaba
banda batun jam'iyya
shine a sanya wato kishi a zuciya ayi gaskiya ayi adalci wato irin abinda ake yi yau an kashe wato Taraba akwai abinda suke cewa curfew har yau in ka kai karfe 12 in dai da kafa kake sai a hana ka
duk me mu cire bambanci
mu dole mu cire bambance da ke tsakanin mu dole ne mu cire son zuciya saboda misali akwai wasu ayyuka kaman greenhouse da aka yi
wannan mun koma siyasa mun ce mun cire gan siyasa yanzu ni da ke mun cire shi kansa ya za a yi tarabar da ci gaba
shine abinda nace ma mu tsaye da gaskiya mu rike amanan jama'a da suka zabe mu sa'annan mu tabbatar da cewar duk abinda zamu yi babu son zuciya
arzikin ka bawa kai dan Taraba kuma gashi dukkaninku ɗan yanki ne kuma kamar yadda na faɗa mun cire rigan bambancin siyasa ko bangaren siyasa a ce da jihar Kudu Taraba gaba
ni dai a sani na Taraba na cin gaba a sani na a yanzu a tafiyan da muke yi Taraba na cin gaba
ya tafi wannan ci gaba
inda suna so ko inda kuma mu ce
kowa
mu ce kowa yazo ya bada hadin kai ya ba gwamnati goyon baya idan dukkan mu mun hada kai mun ba gwamnati goyon baya idan inda gwamnati aka gani ba ta tafiya daidai dukkan mu yan Taraba ne ka zo ka bada shawara
to bari mu ka tambaya ta gashi yau a ce alaji abuka bawa ga ka daki an hada ka da dukkanin jami'an adawa na Taraba da ma na PDP din jami'ar ka san su an ce ka cire gannan ka fada musu wani sako na wanda zai kawo ci gaba ta me zaka ce musu
sako na nan shine ina roƙon duk yan Taraba mu cire bambance na addini da na ƙiyayya da na kabilanci mu hada kanmu guri daya mu baiwa gwamnati goyon baya da na state da na tarayya mu nemi abin da zai kawo mana cin gaba mu rinka ba shugabannin shawara kuma mu yi masu addu'a
a sirke ma zamu fara yau a ce ga ka an daki hada ko ta haga Darius da duk waɗanda kusoshin jam'iyyar nan da suke mulki ta PDP waɗanda da kuna tare kafin ka ba wace jam'iyyar duk kuna ci ga ce to yau muna son ka ba mu shawara amma na ce mu mu cire rigar jam'iyyar kai ma ka cire me zaka ce musu
zan ce musu mu hada kai mu tabbatar da cewar mun ciyar da jihar Taraba gaba amma ina baka tabbacin wannan gwamnatin ba ta ji saboda duk abubuwan da kake fada wallahi na rubuta a rubuce ina da hujja zan iya baka duk shawarar da ya kamata a rubuce nake rubutawa ina ba mai Darius to commissioner sa ma bai da ikon ganin sa ballantana special advisor sai kai kwana biyar
ya shaka da commissioner ba kwana
commissiononi na baya ba sa iya ganin Darius wani irin gwamnati ne kai kade kullun kana gida bai taba zuwa kowace ma'aikata a jihar Taraba ba idan ya taba zuwa abunan state secretariat ga advisor din sa akan harkokin siyasa ya fada mana
to muna gode
bai san kowa ba to baya jin shawaran kowa sai gaban kansa yake yi yana ta azabtar da yan Taraba
to muna gode to wannan ra'ayin ka ne kuma kowa da nashi ra'ayi to yanzu gwani ban sha'awa gashi nan da an zanta tauna yau Elfuri ga ka shirin na tsakai mai wuya me zaka ce kan wannan shirin
a ilimi wato shiri ne mai ilmantar da talakawa ilimi wato shiri ne mai ba ma kowa yanci yayi magana akan abinda yaga ya dace yayi magana tsakaninsa da Allah ko kuma ta siyasa
Alhaji Abuka ba yau ga ka cikin shirin tsaka mai wuya me zaka ce kan wannan shirin
to na gode muku dai da wannan shiri domin ga gaskiya wannan shiri yana taimakawa yawancin mutane wanda ba su iya zuwa wurin ko hukuma ko wani wuri ba wannan shiri na taimakawa kwarai da gaske kuma muna gode muku da wannan shiri
shin idan yau ina da sun ce su zo za ku yafe musu ku zo ku tafi ko
ya ku ai dama mu ba mu taba cewa ba mu yafe wa kowa ba tunda muke kullum mun yafe ma kowa ya zo
kun yafe musu ya
ko kullum
kun yafe musu
ta yaya zamu yafe musu suna azabtar da yan Taraba babu yadda zamu yi mu yafe musu
to muna godiya
tafiyar su
to muna godiya to
jan kuma
in Allah ya bamu ikon karbe mulkin a kotun koli to za su dandanawa a
yayin to muna godiya to jama'a kun da je da aka fata tsakanin shugaban jami'an ta APC a jihar Taraba Honorable Barry Saibai na Esuri da kuma shi kansa hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa yanzu kan amarin kowa da kowa da shi kansa jagoran shirin Ali Mustafa Sokoto Ibrahim Abdulaziz ke fatan mu zama lafiya.
To ga shi kuma malamai to kuma yadda muka ce wannan shine karshen wannan muhalar ta kan jihar Taraba idan Allah ya kaimu rana ta yau Niger muka dosa
kamar yadda shugaban kasa Alhaji Usman Muhammad Yawadi wa'annan mutanen da suke ko suke aikin ɗan ta'adda tunda duk wanda zai zo waya ce yana fata wa'annan mutane a kure wannan sojawan da suke taimaka mu suke taimaka ma kasar Niger suke taimaka ma sojawan Niger a kure su tsaye su wani salo ne wanda suke so wanda ɗan ta'adda su su mamaye kasashen mu in ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne aiki mun gane su sosai
haka ne to muna fata za ku tsamaye zuwan wannan muhawara din yanzu ne bari mu yi godiya da kuma ban kwana ga su bakin namu na Taraba wato Barista Ibrahim Yusudi da kuma Alhaji Abubakar Bawa da kuma shi kansa wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya hada hancin su yayin mana hira da su a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun ba ku lafiya.
Toma da lahadi yanzu da yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a goma muke cewa karfe 2 wato wa goma yanzu yana cewa karfe 12:26 na asuba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
Sarkilu daruruwan dalibai a wata shahararren jami'ar kasar Iran sun fito fili karara suka yi Allah wadda da shugabannin su a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'adda gwamnati ta bayyana cewa ita ce ta harbo jirgin fasinja na Ukraine akan kuskure a wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu daliban na fasaha wato jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran wata babbar jami'ar kere-kere sun tattaru a wani fili cikin jami'ar ajiya Litinin inda suke tare da take tare kuma da sauraron wasu masu jawabai suna kuma su kallon lamirin gwamnati to sai dai muryar Amurka ba ta tantance da sahihancin hotunan bidiyon ba. Ana ci gaba da korafi akan rashin aiwatar da dokar kare yancin kananan yara a Najeriya shekaru 17 bayan rattaba wa dokar hannu a shekara ta 2003 ne shugaban kasar Najeriya a wannan lokacin Olusegun Obasanjo ya rattaba hannu ga dokar ta kare yancin kananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala amma bayan shekaru 17 miliyoyin yara a Najeriya suna aiki mai matukar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu a cewar wasu masu fashin baki akan lamuran yau da kullum. Yar takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat Elizabeth Warren ta ce Bernie Sanders ya yi jayayya da ita akan yiwuwar zaɓen mace a matsayin shugabar ƙasa a lokacin da suka gana a shekara ta 2018. Warren ta fitar da sanarwa a jiya Litinin da yamma bayan da Sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shashi faɗi maras tushe. Gidan talabijin na CNN ya ruwaito a jiya Litinin cewa Sanders ya yi furucin ne a wani taro da Warren a shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan ƙudurinsu na tsayawa takarar shugaban ƙasa. A cewar CNN, Warren ta faɗa wa Sanders cewa za ta yi muhawara mai ƙarfi akan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zaɓe mata. An yi zargin Sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin wato za a zaɓi mace.
Tuma da Allah a gari sheka. Masu rado kafin mu sallama muna taya wato ango Tahir Abdullahi kuma da Salman Umman Barau dan Batta muna daurin auren su da za a yi ranar Juma'an nan mai zuwa da misalin karfe 2 na yamma a masallacin Sheikh Ahmad Tijani dake kofar mata a birnin Kano. Haka kuma muna taya iyayen ango Sanato Abdullahi Gumel da Maniru Uba Gumel wato uban gayya murna. Allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zuriya ɗaya ba. Masu raro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri da za mu kawo muku. Kada a manta kamar kullum za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook.
yanzu a madadin Murtala Faruk sanyi ne ta gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy sai kuma baba ya koma kiri da ya saita mana kamera Mr. Phil Hashin kuma yake cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.